Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaitin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. A ranar Asabar, rashin kungiyar mayakan Hamas mai dauke da makamai ya ce zai jinkirta sakin rukuni na biyu na mutanen da yake garkuwa da su har sai Isra'ila ta yi alƙawarin barin ƙarin motocin da ke dauke da kayayyakin agaji sun shiga arewacin yankin na Gaza. Wannan matsaya ta mayakan kungiyar ta Hamas ta bayyana ne yayin da ake sa ran za su saki ƙarin 'yan Isra'ila 14. Waɗanda za a yi musayarsu da fursunonin Falasɗinawa 42 da Isra'ilan ke tsare da su. A yau Lahadi, yarjejeniyar da aka kulla ta dakatar da buɗe wuta ta shiga yini na uku a faɗan da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas, yayin da yakin wanda ya kashe dubban mutane ya haura mako 7 da barkewa. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya rubuta a shafin X da ake kira Twitter a da cewa ya kudura aniyar ganin an sako dukkan mutanen da ake tsare da su ta kowane hali. Mai kula da tsare-tsare a fadin ayyukan agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya Martin Griffiths ya faɗa a ranar Juma'a cewa dakatar da buɗe wutan da aka yi ya amfani al'ummar Gaza, Isra'ila da sauran masu ruwa da tsaki a lamarin. Wani hari da aka kai da jirgi mara matuki ƙirar Iran ya girgiza Kyiv, babban birnin Ukraine, a ranar Asabar. Mutum biyar ciki har da yaro karami ne suka ji rauni a harin, kamar yadda magajin gari Vitali Klitschko ya wallafa a shafin Telegram. Rundunar sojin saman Ukraine ta ce wannan shine harin jirgi mara matuki mafi muni da aka kai kan Ukraine tunda Rasha ta mamaye kasar. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ranar Asabar ta faɗa cikin rahoton da take fitarwa a kullun cewa damar da Rasha ta samu na iya sake lodawa ayarin jiragen yakin ruwanta da ke Bahar al-Aswad makamai masu linzami ya kasance abu mai muhimmanci a ayyukan da jiragen ke yi. Akalla mutum hudu ne suka mutu, sannan wasu da dama suka jikkata a yammacin ranar Asabar bayan wata turereniya da ta auku a wata jami'a da ke kudancin India, kamar yadda jami'an kasar da kafafen yaɗa labarai suka ruwaito. Turereniyar ta auku ne a wani babban ɗakin taro na jami'ar kimiyya da fasaha a kudu maso yammacin jihar Kerala, inda aka shirya wani wasan kalankuwa. Cikin wani sako da ya wallafa a shafin X wanda ake kira Twitter a da, gwamnan jihar Arif Muhammad Khan ya ce ya kaɗi matuƙa da ya samu labarin mutuwar ɗalibai hudu a jami'ar. Yana mai miƙa sakon ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda lamarin ya ritsa da su. Ministan lafiya a jihar Vina George ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an kai gawarwakin waɗanda suka mutu asibitin da ke kwalejin Kalamiseri. Ta kara da cewa wasu mutum hudu na cikin mawuyacin hali, yayin da akalla mutum 60 suka jikkata. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Papa Roma Francis ya soke taron da ya saba yi da safe a ranar Asabar sanadiyar yan mura da yake fama da ita, a cewar wata sanarwa da Fadar Vatican ta fitar. Dan shekaru 86, shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya kan yi taro da jami'an Vatican a ranar Asabar da kuma tarbar baki da ke kai ziyara fadar. A farkon watan nan, Papa Roma ya jingine karanta wani jawabi a wani taro da aka shirya zai yi da limamin Yahudawa daga nahiyar Turai saboda zazzabin mura da ya rufe shi. Amma sau'i bayan hakan, an gan shi yana ganawa da wasu yara bayan da ya samu sauki. A watan Yuli aka yi masa wata tiyata inda ya kwashe kwanaki 9 a asibiti, daga baya kuma ya murmure daga aikin da aka masa. A bakin wasanni kuwa, 'yan wasan Faransa da Mali za su fafata a zagayen wasannin semi-finals a gasar cin kofin duniya ta 'yan ƙasa da shekaru 17, bayan da dukkaninsu suka samu nasara a wasannin da suka buga a ranar Asabar. A ranar Talata, Jamus za ta fafata da Argentina a gasar wacce ake a ƙasar Indonesia. Faransa ta doke Uzbekistan bayan da Ismail Bunab ya zura ƙwallon da ta ba ta nasara minti 7 kafin a kammala wasa. Ita dai Mali Morocco ta doke, yayin da Argentina ta lallasa masu rike da kofin gasar, wato Brazil, da ci 3-1, inda captain din Argentina Claudio ya zura dukkan ƙwallaye 3.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirin mu na gaba.
To masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da saduwa a wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, wanda a yau shirin yana jihar Kogi, inda muka leka kasuwar kasa da kasa dake birnin Lakwaja, wato International Market Lakwaja. Kuma a yanzu haka muna tare da shi shugaban wannan kasuwa. A rankade da farko suna.
Assalamu alaikum, sunana Malam Sani Yunusa, chairman na kungiyar yan kasuwa International Market Lakwaja, Kogi State.
To chairman, ko da yake ban same ka rumfarka ba, amma dai na same ka shagon da ke kusa da rumfarka. Gaya mana ita wannan kasuwa, wani bangaren kasuwanci ne ta hima da karfi?
To wannan International Market din ba abun da ba ka wannan. Akwai kayan yambu, kayan hatsi, kayan gwari, akwai kuma supervision, kuma duka ana sayarwa wannan International Market. Ko ta ina wajen state 12 suna zuwa wannan kasuwa. Ana cin ta kwana 4-4 ne, na biyar din shine ake cin kasuwa din. Kuma alhamdulillah baki daban-daban suna zuwa wannan kasuwa.
Na'am, to amma ya harkar kasuwancin yake tafiya?
To alhamdulillah, kasuwanci da mu ci alhamdulillah. So da kasuwan yanzu dai ko ta ina an sa abin da muke fuskanta yanzu ta matsalan kudi. Abin da ya rage mana kasuwa addu'a ne. Ba ka kasuwan da ta ba kamar yadda na da ba. Amma da aka wannan zabe din Allah dai za mana mai alheri. Ba kasuwan to.
Wato kana ne yanzu ba a samun ciniki kamar ba kamar da
ina ina ciniki ba kamar da ba. Yanzu na kai shigo kasuwar ma wajen karfe 9 zuwa 10 yanzu. Ba gan kowa zaune a bakin kofar shagon sa ba. A inda da ne zaka ga wani customer na shiga ina fita, wani na dauka. Wara haka komo ma masu sayar da kayan hatsi kamar su wake, shinkafa. Baraka ta da mun ba muna zuwa wajen nima. Amma yanzu ga mu a zaune. Muna jira abin da Allah zai mana.
Na'am. Kai magana kayan hatsin nan yanzu anan kamar nawa kuke sai da ko kwano ko kuma buhu?
To kamar buhu wake yanzu 110,000 ne. Ko ne buhu?
Wani irin wake, ja ko fari?
Fari. Ai jan wake ta fi ko ne makudi. Masara kuma tana 35,000 a yanzu. Kuma sabo ne kuma ma tana 35,000. Kashimata wannan ma sabon ta fito tsawo ma na sayarwa 45,000 na sayar. Masara da kwa ba tafi 7,710 ba, amma yanzu sabon masara yanzu din zaka saya na 35,000 ne.
Na'am, kenan an samu karin farashi kenan
sosai ma dai an samu kuma mun samu da Allah zai zuwa gaba ba.
Amma me ya kawo tashin farashin wannan?
Yanayin da Najeriya din ta zo ne
batun wannan cire tallafin mai dana
shine jawo komi da komi. So da kamar daga Zaria yanzu da muna daukan buhu daya daga Zaria dan magaji zuwa nan
zuwa nan
Lakwaja 600, amma yanzu 2,000 ne kowane buhu daya. In kai ka sai a soba kuma kowane buhu daya ka dauka 2,500. To nan da ka sai buhu 100 ka biya 2,500 ina riba kuma take. A yanzu ma a soba muna saita 33,000 ne banda kudin mota zuwa nan.
To ni chairman, tunda kai ne shugaban kungiyar yan kasuwa ita na wannan kasuwa, kaman menene kaman babban kalubale wanda kuke ganin ya kamata a ce gwamnati ta shigo ta yi muku?
To da muke wannan kasuwa gwamnati bata taba ba mu cewa ga loan ta ba yan kasuwa ba. Ba wani dan kasuwa da gwamnati ta taba ba cewa ga loan an bar ba taba ba mu ba. So muna roka ga gwamnati ne ta ci yanzu ta dube mu da idon basira ta sanda mu in ma za su wani kaya ne a zo kasuwar mu a saya mana memako a wuce wani gari a ja saya.
In za su saye a ba su zuwa nan sai
a ba su zuwa nan sai je Kano can arewa ja saya mu kuma bar mu a Zibiya nan.
To da yake muna bakin shago na wani bawan Allah mai gida suna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sunana Nura Abdullahi.
Nan shagon ka ne
aiko? Eh, nan shagon na.
Da me kake sayarwa? Ko da yake na gani amma dai fada mu wasu sauraro.
Eh, ina sayar da flour, suga, shinkafa, clean, sabulu, different type indomie da sauransu.
Na'am, kaman to suga nawa kake sayar da buhu na?
Eh, yanzu muna sayar da suga naira 61,000.
To kenan farashin ya karu kenan?
Eh, ya dan ma sauka kadan da 62 ne.
Kaman ga omo can na gani shi nawa ake
sayar? Eh, ana sayar da shi akwai different type, ana sayar da biba 56, ana sai da wani kaman wani
da 2,500
kaman 80 gram, kaman 85 gram 2,300, kaman 350 gram ana sai da shi naira 2,500, 850 gram ana sai da shi 6,800, kaman wow ana sayar shi 4000
kamar me wannan nake gani
eh series of ne shi kuma farashin sa quantity naira 16800
to amma a kaso take yanzu tana dan ja ko
lalla amma abubuwa sun canza daga lokacin da aka samu canjin price din man petrol to kasuwa yayi kasa daga lokacin da aka samu rufewar bodoji a Nigeria kaya sun hau
kana ne batun rufe boda din nan
gaskiya shine babban abin da ya jawo hawa kaya a Nigeria rufe bodan Niger ya sa kayan abinci sun yi tsada dan ana samun kaya suna shigowa ta wannan hanya lokacin price bai kai inda ake yanzu ba to kuma ga kuma maganar man petrol shi kuma ya sa transport yayi kudi eh komai ya ƙara kudi sai dai abin da Allah ya insha Allah
kana din yanzu baka yin ciniki kaman yadda kake yi
da ah alhamdulillah mun gode Allah amma yanda ake da gaskiya ya wuce yanzu gaskiya ya wuce yanzu akwai bambanci
da fa customers nan naga suna shigowa
eh insha Allah amma mun san amount din da muke a da mun san amount din da muke yanzu a wuni
cinikin da kuke a da wanda kuke yi yanzu akwai bambanci
eh insha Allah akwai difference sosai kuwa
da na ƙara gaba na samu wani mai sai da atamfa da yajin shadda malam me sunanka
suna Nura
Nura eh to ya ciniki yake anan
a ciniki alhamdulillah gaskiya wallahi alhamdulillah
da kuma naga kana yanka yadi ba kake
kuma ta yanka balai alhamdulillah mutane suna saya
na amma yanzu nawa kake sai da wannan yadi ne kake
wannan abin da muke sai da
2000 yadi nawa kenan
three trouser
kamar bai mutun riga da wando
eh kamar wando da riga na chairman haka eh
to amma yanzu an dan samu sauki ne koko ya ƙara tsada ne
gaskiya ya ƙara tsada da 4000 muke sayawa 4000 to yanzu kuma ya ƙara tsada
ya aka ya ƙara tsada
to dalilin tashin dala shi yasa ya ƙara tsada
shi yadin da dala ake so
yi da dala ake so wa sai an yi canji a so shi yasa ya ƙara tsada
amma ni kuke so yanzu a dan ayi dan a dan samu sauki
mu dai abin da muke fata yanzu muke bukata gaskiya ayi yanda za a samu sauki dalan nan ta sauko saboda dala ta sauko komai zai yi kasa
to bayan mun kammala da wajen yan abinci da masu provision mun matso wurin masu sai da kayan gwari kuma yanzu haka ina wurin yan kankana da agushi da salad da sauran kayayyaki dai na kayan ruwa wato har da lemu ina tare da ɗaya daga cikin masu wannan sana'a mai gida suna
sunana Abdullahi Abubakar ni ne chairman yan kankana sai da kayan prok
nan kasuwar Lakwaja
kasuwar Lakwaja
kai mana bayani harkar cinikin kankana kenan
to harkar insha Allah alhamdulillah kuma muna cikin farin ciki da godiya da kuma abinda muke farin cikin da Allah ya sa mun samu ci gaba da kuma samun kari ga al'amuran jama'an mu
na'am kamar cinikin kankana yake yanzu ana samun kasuwa ko
cinikin alhamdulillah don kullum wani bai mana sauke mota bi mota uku
anan kasuwar Lakwaja
kasuwar Lakwaja ba lebi da barba da kankana da kabeji da kara duka
amma ta ƙara tsada yanzu koko tana sauki ne
eh to ta ƙara kudi gaskiya amma zure ta dan sauko bisa ga da dan da muna sai su a 120 amma yanzu muna sai su a 80-90
kamar naira 120 koko 100
naira 120 da lambuwa muna sai da tuwo naira 60 muna sai da kabeji naira 35
kamar kwariya koko
eh kwariya muna sai da naira 85 lambuwa
kwariya guda nawa kenan
kwariya guda 100
sannan kankana daga ina ne kuke samu ta daga arewa koko nan
ajigawa
ajigawa can da ajigawa
ajigawa muke fitowa da ita wani bai kuma muna fitowa da ita daga wajen Yobe
amma kamar tsadan mota ne yasa ta ƙara kuɗi
koko tsadan mota ne da muna dogo mota naira 600 yanzu kuma ta kai naira 900
kamar wancan mutumin sari yake yi koko masu saye ne ko to zo mu dan abun ga assalamu alaikum malam barka da sunanka
Nura Nura
kai gashi kamar kana tsoro ne ka zo sarin kankana ne ka zo sayan kankana ne
a
me ka zo
yi ni dan turun baro ne
turun baro kake
eh
kasuwa turun baro ana ja koko
ana ja sosai
kana ciniki sosai
ana ciniki sosai
kuma yanzu kullun kaman kana yin nawa nan kasuwa
gida ala da ba siri
haba to daga bisani kuma mun karasa gurin masu sai da tumaturi a gane da ɗaya daga cikin su mai gida sunanka
sunana Musa Yakubu
malam Musa mun same ka anan kasuwar Lakwaja kana sai da tumaturi yi mana bayani ya kasuwa harkar tumaturin da
ni ne chairman suna kogi gaba da
kai ne ba chairman gaba
da yan gwari gaba da kogi state
to yi mana bayani
da tumatur da tarugu da tattashe azuwa kayan lemu gaba da ne chairman su
to ya kasuwa
kasuwa mu godiya Allah
kana ja sosai
eh ina ja kadan kadan sabar ba ku da kasuwa sosai a kasa.
Amma ya za ka kwasanta ciniki yanzu da kuma
ba? Cinikin su ma ta gaskiya dawo kasa. Saboda namu nan bangare ya fito bai wuce 10,112. Na da kuma na sarashi nan 17,016. Lemu kuma babban buhu 10,011 zuwa 9,000. Mun gode.
Sunanka?
Abdulrahman.
Ya kasuwa Abarba.
Alhamdulillah kasuwa muna taba fadalla alhamdulillah.
Kamar wannan Abarban nawa nawa take?
Eh waccan ana sayawa 300. Waccan ana sayawa 300,000. Wannan ana sayawa 600,000 da guda.
Amma ya ciniki?
Alhamdulillah ciniki fadalla alhamdulillah.
Ta dan sauko ne.
Ta dan sauko gaskiya akan da. Eh dan kaga da wannan dozin din tambashi kadai muna sayan sa 8,900. Yanzu ya dawo 600,000. Wannan muna sayan ta 2,500. Yanzu muna sayan ta 2,200. Kaga alhamdulillah. Eh ba lalle ba lalle.
Wannan Abarban nan ake yin ta koko kuna saro?
Gaskiya saro ta muke a bangaren Yarabawa ne muke so ta muke kawa muke sayarwa kasuwa alhamdulillah wallahi sai godiyar ubangiji
ta ma saurare abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan lokaci a madadin kowa da kowa musamman ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Mustapha Nasiru Batsari daga nan kasuwar kasa da kasa dake birnin Lokoja ta jihar Kogin Najeriya nake cewa mu zama lafiya
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
barkanmu da safiya masu saurara na sunana Reverend Abusa Allanana daga Gwanto cikin karama hukuma ta Sanga local government Kaduna state da safiya nan muna karantawa cikin littafi Matta sura 5 aya 7 maganar Allah na cewa albarka ta tabbata ga majiyan tausayi domin su ma za a je tausayi su ina so in yi magana akan jin tausayi tausayi hali ne mai kyau tausayi hali ne wanda Allah ke bukata duk mabiyansa su kasance da shi kama a littafin Luka sura 6 aya 36 littafi na cewa ku kasance masu tausayi kamar yadda uban naku yake mai tausayi wato Allah yana bida mabiyansa masu bautansa masu ibada su kasance da halin tausayi idan akwai tausayi a cikin shugabanni babu shakka za su kula da talakawansu in akwai tausayi a cikin iyaye za su kula da iyalansu in akwai tausayi a cikin jagorori na jama'a babu shakka za su ba su hakokinsu rashin tausayi ne yakan sa a hana wa mutane aikinsu rashin tausayi ne yakan sa shugabanni su yi rashin adalci ga mulka mutanensu da mu haka ina kira da babban murya mu zama masu tsoron Allah mu sa tausayi a zukatanmu mu kuma tafiyar da al'amura cikin halin tausayi domin tausayi na bayyana tsoron Allah a cikin mutane ta wajen tausayi ne za a iya bunƙasa zaman lafiya a ƙasa ta wajen tausayi ne za a iya biyawa mutane hakokinsu har kowa ya zauna a walwala yana ta farin ciki yana ta godiya Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa mu zama masu tausayi Allah ya sa albarka
Amin. Madalla, yanzu kuma sai maimakon shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, ƙwararren likita da ke sashen kula da mata masu juna biyu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya koro jawabi akan antiphospholipid syndrome, wato matsalar dunkulewa ko kuma daskarewar jini. A hirar su da abokiyar aiki na Baraka Bashir inda yayi mana bayani akan yadda matsalar ke addabar mata masu juna biyu da kan kai ga yawan bari ko kuma mutuwar jariri a cikin ciki da sauransu sai kuma lokaci yayi halinsa wato lokacin da aka dibar wa shirin ya kawo jiki to kamar yadda muka yi alkawari a wannan makon zamu ji abubuwan da ke haifar wa maza wannan matsala in inda likita ya ci gaba da bayani kamar haka.
Kace akan samu maza su kuma me yake haifar musu da wannan lalura?
Kin ga in kamar namiji ne ai bai wuce wata kila shi matsalar da ta shafi dunkulewar jini a kafofin jini ba. To wannan ne wata kila daga nan za a iya cewa yana da matsala. Misali akwai larurar da ake ce mata systemic lupus erythematosus SLE. To tana da kamanceceniyar wannan a wasu ma sukan samu wannan matsalar ne ta antiphospholipid sakamakon suna da SLE. To wanda shi kuma yakin ganin SLE ya shafi kusan dukkan sassan jiki domin tana iya wa kusan kowane sashi na jiki illa. Yaji go abin ya shafi fata, ya shafi huhu, ya shafi hanta, ya shafi yana shafar sassa na jiki da yawa. Amma a wannan tunda a mata ake magana to su ne su abin da yasa aka jingina nasu da batun harkar abin da ya shafi maimaito bari.
Ya ake gano ana gwajin a nan Najeriya gwajin wannan da dubra?
To ana yi a nan ba a yi ba amma yawanci cibiyoyin da akan yi gwajin ne suka yi karanci gara daga bayan nan ma kwanan yanzu mun dan samu karin wasu cibiyoyi masu zaman kansu da suke yin wannan gwajin kuma samun cibiyoyin ya sa da yawa yanzu ana gano mata da yawa da suke ta fama da barin wanda da sai dai kawai ai hasashen watakila wannan lalura ce kamar yadda na faɗa in mace ce bayan ga waɗancan sharuɗan da muka faɗa na nau'ika ko bari ko haihuwa ɗa bakwai ne ba za a yanke hukuncin tabbacin ciwon wannan lalura ba ce sai an yi wannan gwajin da zai nuna waccan garkuwa ko kuma waɗancan nau'ika na garkuwa a cikin jininta. To yanzu wannan gwajin da akan yi ya sa yanzu ana ganin mata da yawa da suke da irin wannan larura kuma wanda wannan ya taimaka sosai na sanin me ya kamata a yi wajen daƙile matsalar yawan barin da suke yi.
Gwajin yana da tsada?
Gaskiya yana da tsada tunda ba abu ne wanda yake kamar gidan kowa da akwai ba ma'ana ba a kowane ɗakin guje-guje akan iya samu ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin kusan matsalar da ta sa ba kowa ke iya yin gwajin ba shi yasa a wasu lokutan wasu matan dole sun an ba su gwajin ma sai kiga ba za ki sake ganin su ba saboda watakila sun je an gaya musu kuɗin ya sha kansu da tsada da yawa yanzu shi yasa mukan farko zaunar da su wajen nuna musu muhimmancin gwajin da kuma su fahimci dalilin da yasa muke so a yi gwajin wanda wannan ne kan dan ƙara musu karfin gwiwa wajen ganin cewar sun yi kokarin yin gwajin domin wasu da an faɗa musu kuɗin sai su dinga ganin kamar me za su yi wannan gwaji haka da tsada da yawa.
To ya wajen magance shi menene misali idan aka gano mace tana da wannan lalura wani irin magunguna ake dora ta shin abu ne da mata za su iya jure yin maganin sa?
To ita wannan larura takan zo a yanayi daban-daban akwai waɗanda da can sun taɓa samun matsala na toshewar kafar jini kuma sai suka zo da matsala da ta shafi juna biyu ne sukan yawan bari wanda su waɗannan a ƙa'ida an tabbatar da haka to akwai magani da an ɗora su kenan muddin rayuwarsu na saboda dalilin da yasa ba tunanin kawai su kai ga samun juna biyu ya kai lokacin haihuwa bane akwai batun ka yin kokarin an ga an kare su daga yiwuwar dunkulewar jinin domin shi matsalar dunkulewar jinin idan yayi sama daga inda jinin ya dunkule idan ya kai ga wasu daga cikin kafofin da suke bada jini a huhu suna iya toshe wannan wajen wanda irin wannan yawanci wasu lokacin yakan jawo irin wannan mutuwar ta fada yawa ana kiransa pulmonary embolism haka ma'ana dunkulallen jini ya je ya toshe wata kafa wanda zaki ga ko a kasashen da suka ci gaba sosai kokarin ceto wanda ya samu irin wannan abin din yana yin wahala saboda illar da takan faru cikin kankanin lokaci wannan ya saka cewar dole akan yi ya bakin kokari wajen ganin cewar an fahimtar da su muhimmancin su zama suna kan ma'ana maganin da zai taimaka wajen hana dunkulewar jinin ita lalura ba ga akwai waɗanda su kuma misali kawai matsalar su ba su taɓa samun dunkulewar jini a cikin kafofin jini ba illa yawan barin misali tunda muna magana akan mata ne to kuma aka tabbatar da wannan larura ce to su kuma akan ɗora su akan maganin da zai hana dunkulewar jini sannan da maganin da zai hana tsukewar wannan kafofin jinin to su kuma wannan ana dora su ne tun daga farkon san da aka gano matsalar in suna da juna biyu har zuwa lokacin haihuwa akan kuma bibiyi su da magani har sati 6 bayan haihuwa domin dalilin da yasa hadarin da ake gudu shine bayan haihuwa kuma idan aka samu dunkulewar jini shi ma yana iya jawo matsalar da wasu ko ya kai ga rasuransu ko kuma ya kai ga sai an yanke ko sai misali idan jini ya dunkule har wata kila ya kai ga jini baya gudanawa
to ai yana iya lalata bangaren musamman in gabace gabar da wannan abin ya faru sannan kuma aka samu wannan dunkulewa jinin kamar yadda muka faɗa da zu yana iya jawo wancan matsalar da yakan kai ga toshewa ta kafar jini a hukuwan da wannan yana iya jawo matsala to akwai kuma waɗanda su matsalarsu an gano cewar suna da matsalar nisan da suke da juna biyu to amma kuma ana ganin cewar suna da hadarin yiwuwar samun dunkulewar jini to su kuma irin waɗannan baya da maganin da za a ba su na hana dunkulewar jini sanda suke da juna biyu da kuma maganin da zai hana tsaukewar wannan kafar jini to kuma akan so ko da bayan sun haihu su ma su ci gaba kuma ma'ana dindindin wajen yin amfani da maganin da zai hana tsukewar kafar jini hikimar wannan su kuma shine su anan ba sai an ba su maganin da zai hana dunkulewar jini ba amma hikimar wannan shine ne ya zama da cewar kodiyushi kafofin jinin su suna sake ba sa tsukewa ta yadda zai iya jaza musu matsala da ko za su iya samun dunkulewar jini ko kuma ma wannan yawan tsukewar kafar jinin yana iya jaza musu matsaloli na samun hawan jini ko da ba su da shi akan kai to idan muka dubi matsalolin da yawanci masu juna biyu sukan samu sakamakon wannan larura ta antiphospholipid syndrome ga uwar tana da hadarin kamar yadda muka faɗa yiwuwar samun hawan jini sannan kuma tana da yiwuwar hadarin idan hawan jinin nan ya tsanani ta samu wannan share fagen jijiga abin da ake cewa severe preeclampsia ko kuma ta kai ga yin jijigar ma idan ba a kula ba ta kila abin da ake cewa eclampsia ga dan tayin da ke cikin ta sakamakon wannan matsalar da muka faɗa a baya yana jawowa isasshen jini da iska baya kaiwa gare shi to yaro yana iya sumburewa a ciki idan ma har ya ci gaba da girma a wasu lokutan kawai sai dai uwa ta ji tari na jin motsin da misali idan kuma abin ya faru tun da wuri to yawanci yakan jawo matsalar ya zama na cewa an yi barin cikin idan bayan ciki yayi nisa ne ana iya samun ya zama na cewa an haifi ɗa bakwai ne idan ma an sami yaron da rai kenan sannan kuma idan duk aka yi rashin sa'a ma ba a kula ba musamman game da uwa to abin yana iya tsananin da lokacin ya kan wuce kawai matsayin abin da muke cewa shi yawa matsayin share fagen jijigar ko jijigar ya kan kai ga har ya taba wasu sassan jiki wani abu da muke wani wata larura da muka ce health syndrome shi wani wata larura ce wacce jini zai dinga farfashewa wanda wannan yakan sa ya zama cewa daba bisa ka'ida jinin mu wasu lokutan yana da iya muddar da yake zagayawa a jikinmu yana farfashewa to amma yana yin haka kuma daidai yanda hantar mu take iya sarrafa shi to idan ya zama farfashewa jinin na abin da ake cewa hemolysis yayi yawa to sai kiga kuma ido ya fara rawaya sannan bayan haka ya fara rawaya ma na yayi abin da ake cewa yado haka yawa kamar ma'ana abin da ake cewa shawara sannan bayan haka ita hanta da ya kamata ta sarrafa ko kuma ta kawar da duk wata guba daga cikin abinci da sauransu to sai zama su sinadaran da suke aikin a cikin hanta su kuma sun yi yawan da sakamakon farfashewar kwayoyin halittar hanta sannan shi tantanin da ya manne hantar yana iya tsagewa a wasu lokuta irin wannan sannan kuma kwayoyin halittar jini wanda suke taimakawa wajen dunkulewar jini sai zama sun yi karanci to irin wannan an sami irin wannan shi ma matsala ce mai zaman kanta wanda wasu yankan kai ga rasaransu idan ba inda zama a fahimci matsala ba ne domin za ki ga fitsari ya zama kamar irin yawa ya yi duhu sosai to wannan yana daga cikin irin matsalolin da wasu lokutan idan aka kyale larurar haka kuma ba tare da an kula ba sosai takan kai ga irin wannan
shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan an ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Baraka Bashir sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Mahmud Kawu Magashi ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku a huni lafiya.